Ashton Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Alhamis 23 ga watan Afrilu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Aisha ba makanin labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci gwamnatoci a duniya su samar da tsarin kiwon lafiya da mutane za su yi amfani da shi ta yadda za a yaƙi cutar annobar coronavirus. Sakataren Amurka Mike Pompeo ya zargi kungiyar lafiya ta duniya da laifin kin tsawatawa hukumomin Beijing akan boye muhimman bayanai game da tushen coronavirus. Jami'an lafiyar Japan sun bayyana cewa ma'aikatan jirgin ruwan Italiya da suka yada zango a birnin Nagasaki 48 na ɗauke da ƙwayar coronavirus.
To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a yanzu haka babu tabbas ko 'yan Najeriya da ke kasashen waje za su samu dawowa gida. Sannan kuma za ku ji cewa ya zuwa yanzu dai akwai alamun buƙatar ƙara wayar da kan al'umma game da gujewa cunkoso don daƙile yaduwar cutar coronavirus a Najeriya. Aisha ta sada kuma na nan tafa da shirin lafiya uwar jiki. Sai kuma kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da yammaci. Ga labaran duniyar. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce barkewar cutar coronavirus tana zama barazanar kare haƙƙin bil'adama. A cikin wata sanarwa a yau Alhamis ya yi kira da gwamnatoci da su tabbatar da samar da tsarin kiwon lafiya da gaba ɗaya mutane za su yi amfani da shi. Da kuma taimakon tattalin arziki da zai taimaka wa waɗanda abin ya fi shafa kana kuma kowa ya zama yana da ikon samun abinci da ruwa da kuma matsuguni. Guterres ya ce muna ganin yadda ƙwayar cutar ba ta nuna bambanci amma tsarinta ya bambanta tsakanin al'umma. Yana nuna rauni sosai wajen isar da ayyukan gwamnati da kuma rashin daidaiton tsari da yake samun hana damar su. Dole ne mu tabbatar an magance ta hanyar da ta dace. Sannan ya ƙara da cewa za mu yi wannan gaba ɗaya kada mu manta da barazanar ƙwayar cutar ba wai mutane ba. Sakon shugaban Majalisar Dinkin Duniyar yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya na duniya suke gargaɗin cewa yayin da wasu ƙasashe suke samun ci gaba sosai da suke fara sassauta matakan hana zirga-zirga, har yanzu ba a gama yaƙi da ƙwayar cutar ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce har yanzu jami'an hukumar lafiya ta duniya WHO ba su fito fili sun bayyana wa China laifinta na ƙin bada bayanan tushen coronavirus ba. Babban jigon diplomasiyan Amurka yana goyon bayan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na dakatar da baiwa kungiyar tallafin kuɗaɗe na tsawon kwanaki 60 zuwa 90. Manazartan al'amuran lafiya a faɗin duniya sun yi sukar wannan mataki na Trump. Kana sun bayyana cewa fiye da koyaushe a yanzu ne ayyukan hukumar ta WHO suke da matukar muhimmanci. A yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da gallabar mutane a duk faɗin duniya, sakataren Amurka Mike Pompeo yana ci gaba da caccakar jam'iyyar gurguzu ta China mai junki da ta ki fitar da bayanai akan ƙwayar cutar yayin da yake sukar WHO da laifin kin tsawatawa gwamnatin ta China. Jami'an lafiyar Japan sun ce ma'aikatan jirgin ruwan Italiya 48 da suka yada zango a birnin Nagasaki suna ɗauke da ƙwayar cutar coronavirus, ciki har da wasu 14 da aka tabbatar da sun kamu da cutar a yau Alhamis. Tun a watan Janairun wannan shekara ne jirgin ruwan Costa Antarctic da ma'aikatansa 623 suka isa birnin Nagasaki don a yi mishi wasu 'yan gyare-gyare a kamfanin Mitsubishi. A makon jiya ne bayan gwaje-gwaje aka tabbatar da ma'aikatan jirgin suna ɗauke da ƙwayar cutar COVID-19 bayan da aka fahimci cewa ɗaya daga cikin ma'aikatan yana fama da zazzabi da tari. Wannan shine karo na biyu da ma'aikatan wani jirgin ruwan sufurin shakatawa ke kamuwa da cutar coronavirus yayin da suke a ƙasar ta Japan. A kwanan baya ma an samu wani jirgin ruwan Amurka wanda fasinjoji fiye da 700 da ke kansa suka nuna alamun kamuwa da cutar yayin da suke Yokohama. Diddigar alƙalman waɗanda suka kamu da COVID-19 a Japan ya kai kimanin 12, waɗanda suka hada da mutane 300 da suka mutu.
madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin har yanzu dai babu tabbas ko ƴan Najeriya dake kasashen waje za su samu dawowa gida ga dai wakilin mu Umar Faruk Musa daga Abuja dauke da ƙarin bayani
a dalilin lokacin da ƴan Najeriya dake kasashen waje ke ta koke-koke da nuna bukatar suna so su dawo gida Najeriya a dalilin lokacin da ake lalurar wannan cuta ta coronavirus wasu wakilai da dama ƴan kasashen ƙetare dake Najeriya sun hau jirage kwanan nan sun koma kasashen su bayan da aka yi wani shiri na musamman tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatocin ƴan kasashen na ƙetare musamman Ingila inda aka cika jirage da dama ƴan kasashen suka koma kasashen su wannan mataki da ya kawo cece-kuce tsakanin waɗansu ƴan Najeriya dake cewa abu ne dake kawo damuwa cewa yayin da kasashen wajen suka fi kamuwa da wannan ciwo na corona ƴan kasashen wajen nan suka bar Najeriya da basu da yawan su suka koma kasashen su Malam Nasir Zaharuddin mai sharhi kan sha'anin diplomasiya a Najeriya kuma tsohon ma'aikacin ofishin jakadanci na Najeriya a kasar Ingila ya ce ya san waɗansu ƴan kasar Ingila da suka koma kasashen su kwanan nan inda yake cewa
ya gaya cewa tun da gwamnatin su shi wanda na kai ta basu ta buɗa musu cewa su zo su tafi gida idan bai tafi ba adal misali wani abu ya zo kuma ya same shi to su ba za su tauna wani komai ba shi isa duk da yana ganin nan ya fi gida sauki tun da muna zaune waya ya ji a rana ɗaya mutum 900 sun mutu har ma sai daina kiran gida saboda gudun kar ya kira a ce ga wani ya mutu in baka mance ba akwai hasashen da kungiyar lafiya ta duniya World Health Organization suka yi na cewa cutar nan za ta ɓarke ce wani ɓarkewar da za ta kashe mutane masu yawa a Afirka to Allah zai kiyaye mu ba ma fatan hakan ta faru kuma haka suka yi irin wannan hasashen lokacin da aka yi Ebola ta zo ta wuce Allah ya rufa mana asiri irin wannan abu bai faru ba.
Malam Nasir Zaharuddin kenan tsohon ma'aikacin ofishin jakadancin Najeriya da ke kasar Ingila a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya ambasada Muhammad Lawal Munir tsohon jakadan Najeriya ƙasar Turkiya ya mun ƙarin haske akan shi abun da fahimta ke kawo wannan cece-kuce da kuma ɗaukar irin wannan matakin.
Ko a halin yanzu abin ana ganin kamar ya shigo mana daga baya amma kuma a cikin lokaci kaɗan ba ci sa ba sai mun wuce mu dai nan bangaren sai ya wuce ma na ko ina ma abin nan din take ba ana ganin ba wani abu da gwamnati take yi kuma mutane da ake karewa ana ganin nan gaba za su ce tilar biyar da za a sai sun fito kuma za su fito din kuma waɗansu har yanzu ba su yarda ma cewa akwai wannan ciwon ba su can sun gane kira suke ɗiban mutanensu mu kuma problem din ma da muke da shi mutanen ma da suke can ma waɗansu su ma ba rakwadin su ma a nan gida wataƙila ƴan basi a samu rakwadin su waɗansu ƴan basi din ma ba rakwadin su.
To idan dai za a samu jirgi da zai ɗauko ƴan China da kayan gudunmuwa da aka kai wa Najeriya ba ka ganin wannan alama ce cewa ana iya ɗauko ƴan Najeriya kenan su ma.
There is no doubt ba wani maganan tantama ake ba za a iya ɗauko su to an ka an ba su abin nan din shawara ne sun zauna kuma gashi taron masu wanda su kira amma abu ne mai sauki ko da kina san muna da su da yawa kuma har da aka din ma yanzu aka ce za a ɗauka kowanne ne zai ce za a za su so suna ba su a can amma yana da kyau a gaskiya a shirya a dawo da mutane sai dai ba mu san abin da ita gwamnati take shiri ba.
Tsohon jakadan Najeriya ƙasar Turkiya ambasada Muhammad Lawal Munir kenan a tattauna da ni da shi a Abuja yanzu an sa ido a ga ko gwamnatin Najeriya za ta ɗauki mataki akan bukatar da ƴan ƙasar ta da ke ƙasashen suka nuna na cewa suna so a yi tsarin da zai sa su dawo gida Najeriya. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Aisha dauke da sauran labaran duniya.
Hukumomin lardin Mandera a kasar Kenya sun rufe kan iyakokin yankin daga daren jiya Laraba har na tsawon makonni uku bisa umarnin minista mai kula da al'amuran cikin gida Fred Martin domin yawan 'yan kasar da ke kamuwa da coronavirus na daɗa ƙaruwa. Wannan sabon matakin killace kan da kasar ta Kenya ta ɗauka ya sanya haranci akan zirga-zirgar motoci da jiragen sama daga ciki da wajen lardin. Bugu da ƙari, ministan ya ce cibiyar yaƙi da annobar coronavirus ta kasar ta Kenya tana duba yiwuwar ɗaukan matakan kare lafiyar al'umma a lardin Mombasa, Kwale da Kilifi. A halin yanzu dai hukumomin Kenya a jiya Laraba sun bada rahoton samun ƙarin mutane 7 da suka kamu da cutar ta coronavirus. Abinda yasa jimilar mutan da suka kamu da cutar a kasar ya kai 303 yayin da mutane 14 suka mutu daga cutar. Hukumomi a Kenya suna dada kaini wajen tabbatar da ganin cewa mutane suna kiyaye matakan kariya na lafiya a yayin da shugaba Uhuru Kenyatta ya bayyana cewa jami'an tsaro suna kokarin gano mutane da dama da suka tsere daga cibiyar kebe masu cutar dake birnin Nairobi. Daga ƙarshe a yau Alhamis kasuwannin hannayen jari a yankin Asia sun cilla yayin da masu saka hannun jari suka samu ƙwarin gwiwa da yadda kasuwar danyen man fetur din Amurka take murmurewa sannan a hankali bayan da ta yi fadi wanda ba a taba gani ba a tarihi a cikin wannan makon. Kasuwar hannayen jarin Japan da Nikkei ya cilla da maki 300 wato kashi 1 da aka rufe ta yau Alhamis da maki 19429.44. Kasuwannin hannayen jarin Hong Kong da Seoul su ma sun dan motsa a hada-hadar da aka yi da safiyar yau yayin da Shanghai da kuma Sydney basu cilla ba. Farashin danyen man Amurka na Texas Intermediate ya cilla da kashi 6.2 da dalar Amurka 14.64 duk ganga daya. Yana ci gaba da murmurewa daga faduwar da ranar Litini da ya fadi da dalar Amurka 37.63 duk ganga daya da a karon farko a tarihi da farashin ya fadi kasa da 0. Shi ma danyen man Brent na kasa da kasa ya dan murmure da ya tashi da kusan kashi 1 cikin 100 akan dalar Amurka 21.32.
Da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yana zuwa yanzu dai akwai alamun buƙatar ƙara wayar da kan al'umma game da gujewa cunkoso don daƙile yaduwar cutar coronavirus a Nigeria. Saboda duk dokar hana zirga-zirga, mutane na ci gaba da taruwa guri guda kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikra ya hada mana.
Har yanzu a yanzu dai akwai alamun bukatar da ke akwai wajen ci gaba da wayar da kan al'umma don gujewa cunkoso da nufin ganin an daƙile yaduwar cutar corona a Nigeria. Saboda dokar da aka saka ta na zirga-zirga fa bata hana mutane taruwa guri guda a unguwanni ba. Filayen wasannin kwallon kafa da majalisu na yin hirarraki cikin unguwanni a Nigeria dai na ci gaba da tara mutane guri guda saboda yadda magidanta kan ce sun gaji da zaman gidan da ba su saba ba. Abin da ke kara fargaba game da yiwuwar ganin an yada wannan cuta cikin al'ummar da ke cinkusuwa guri guda. Gwamnatin jihar Kaduna na cikin jihohin arewacin Najeriya da suka fara kafa dokar zaman gida don kiyaye yaduwar wannan cuta. Amma dai gwamnatin ta ce har yanzu dai akwai matsala game da bin wannan doka. Inji kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Arwan.
Duk an haramta haduwa na mutane da yawa da kuma inda ake yawan kallon kwallo a unguwanni na talabijin da kuma inda ma ake tamolar kankanta. Duk an haramta wa'annan to amma dai tsakani da Allah abin takeici kuma abin tausayi ne abu ne wanda ake bakanta mana zuciya. In ma ta kama inda zamu sa takalmin karfe domin mu cece rayuwar mutanen mu.
Manazarta al'amuran yau da kullun dai ina ganin wajibi ne gwamnatoci su dauki tsauraran matakai domin ganin an kiyaye cinkoson mutane a daidai wannan lokaci da ita cutar corona ta riga ta fara yaduwa. Barista Ahmadu Sani Sada lauya ne mai zaman kansa a jihar Kaduna da ke da irin wannan ra'ayi.
Zaka je ka tarar da samari matasa a filin kwallo, har yanzu gidajen kallon kwallo ma suna nan ana aiki. Hadi zaka je ka same su dandali. Shafuɗe ɗaya ne nan ba a daina ta ba. Muna ganin yanda ake shafuɗuwa. Akwai kananan motocin nan ƴan buses din nan masu kaman motar biredi. Zaka je ka tara an matsa mutum 8 a cikin ƴan karamin mota ɗaya.
Wasu na ganin rashin sabo da zaman gida yasa dole mutane su tafi wannan kallon kwallo da wannan irin cinkoso na zaman majalisa. Me kake ganin za a iya yi idan kada a yaɗa wannan cuta?
A'a, abu ɗaya da yafi dacewa kam shine a tsaurara doka yadda muka ga aka yi a Turai, yadda muka ga aka yi a wasu ƙasashen Laraba kaman Saudiya. Ta dauki abin da zafi kuma ana bin umurni gashi kuma Allah na basu nasara.
Sai dai daya daga cikin ƴan wasan kwallon kafa kuma mai horarwa Hamisu Okocha ya ce fita wasan kwallon kafan ya zama wajibi a irin wannan lokaci domin motsa jiki musamman ganin an kulle mutane a gida.
Wannan kulle mu da aka yi bai hana mu yin wasannin mu ba, da yake yanzu akwai ma wancan kwallon nan mu suna zuwa aiki, to kuma sulle su da aka yi kuma sun samu dama ma yanzu muna samu muna fita sosai muna yin kwallaye.
To amma ana fargabar waɗanda suke zuwa kallon kunnan suna cin kushewa ba sa kula da tazaran nan, ba kwa ganin kada a zo a yaɗa wannan cuta.
To ai wannan cutan da ma an ce masu zuwa daga waje ne, mu da muke cikin gida muna kwallon mu, to ai kwallon ma suna ƙara lafiya ne, ai na ka ce ba kwallon ma an ka corona din biyu ce ne ya haɗu.
Ya za ku ji da za a ce ƴan kallo su daina zuwa sai dai ku yi wasan kutun da kuke motsa jiki?
Ai na ka ce ƴan kallo za su daina zuwa ma mu ba za mu ji daɗi ba, saboda in ba kwallon ai in ba kallon kai ba za ka ji daɗin kwallon ba kwata kwata.
Dokar hana zirga zirga don yaƙi da yaɗuwar cutar corona dai na karo da tasgaro a Nigeria. Dalilin da yasa wasu ke ganin dole ne a sake sabon salo idan ana son tabbatar da an yaƙi wannan cuta. Isa Loli Kara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
To madalla a gaida Isa Loli Kara. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Aisha Sule ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji amsoshin tambayoyinku daga bakin Dr. Muhammad Ladan, sannan za mu garkare shirin da hira da aka yi da wani bawan Allah mazaunin New York a nan Amurka wanda ya kamu da COVID-19, kuma Allah Ubangiji ya bashi sauki yewa al'umma bayanin halin da ya shiga da kuma mutane su gaskata ya wannan cuta gaskiya ce.
Assalamu alaikum likita, da fatan an waye gari lafiya. To tambaya ta ta farko daga mai nasara Nasarawa Funtuwa, yace wai me yasa aka sawa cutar numfashi ta coronavirus suna COVID-19?
To shi wannan coronavirus na 2019 da aka ce COVID-19, abinda sai aka sa masa suna COVID-19 shine coronavirus infectious disease na 2019. To wannan cutar ta fito ne da 2019 sai za ka cewa COVID-19.
To su kuma Baffa Haruna Bajoga da Haladu Musa Bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa?
To bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba, domin in mutum ya kamu da cuta cikinsa kan yi waɗansu ƙwayoyin halitta da ke kare da sake kama wannan cutar. Amma tun da wannan corona ɗin sabon cuta ne wanda muka ce novel corona, to ban tabbatar ba, amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba.
To sun ƙara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wai cutar da ta kara a duniya kamar coronavirus?
To akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira Spanish flu, ita wannan ta kashe mutane miliyan barkatai, saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan.
Tambayarsa ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus?
To wannan ba mu tabbatar ba Hajiya, amma 80% da mutane da suka kamu da wannan ciwon bai tsanani sosai, so waɗannan suna iya warkewa kuma da alaka wani ciwon sosai. Kuma a cikin waɗannan 20-80 waɗanda yake tsanani, to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya, suka manyanta, waɗanda garkuwarsu ba ta da ƙarfi, da kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwukan huhu waɗanda ba su numfashi sosai, ko kuma ana irin waɗanda aka canza musu kamar irin su ƙoda ko su hanta, to duk waɗanda dai garkuwarsu jikinsu ba shi da ƙarfi, to wannan ciwon na tsanani kwarai da gaske. Amma akwai wasu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai Hajiya.
Shi ko Dahir Manjos Gobir Samaru Zaria yana tambaya wai dan Allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa koda kuwa ana sanyi ne?
To mutum da bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba, in dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa, amma malamin kowane lokaci yana barci kuma yana zufa lokacin sanyi ya kamata ya je wani likita a duba shi, domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya yi zufa, inda sanyi ne to jikin mutum ya kamata bai kamata ya zufa, domin zafi ne ya kamata yana cikin jikinsa. Saboda haka malamin ya je ya duba akwai wasu ƙwayoyin halitta na jikin ɗan adam da sun canza da yawa yakan sa mutum ya zuba da sanyi so ya je wani likita a dube shi.
To likita, a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta COVID-19? Alƙaluman da ake bayarwa na waɗanda suka kamu da cutar nan sai ka je abin yana hauhawa, ana samun sauki kuwa?
Ana samun sauki Hajiya. Akwai waɗansu wurare kamar irin su New York, a tsananin ciwon ya ruku kwarai da gaske. Akwai kuma waɗansu wurare kamar irin a nan ƙasan kamar irin su Dakota da sauransu, abin ƙaruwa yake. So abin yana daga kowane ɓarayin ƙasar yana bambanta, amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan. Amma sai dai kawai mai ta'addawa wannan ciwon duk ba mu tabbatar da yadda yake ba, shi yasa wannan duk sabon cuta ne ba mu gane yadda yake ba, kuma ba magani. Sai dai mun samu magani ko muka samu allurar rigakafi shi zai rage tsananin wannan ciwon, amma dai sai dai kuma dai mai ta'addawa Hajiya.
To Allah ya kyauta. Likita, akwai waɗanda suke warkewa? Domin kullum alƙalman da aka fi bayyanawa shi ne waɗanda suka kamu, waɗanda suka mutu, amma ba a fi mai da hankali akan waɗanda suke warkewa ba. Ana warkewa, adadin da ake warkewa ɗin yana da yawa yadda mutane za a yi, hamdala.
Ana warkewa sosai kan, amma kin san ba a cika bayyanar da waɗanda suka warke ba, amma ana warkewa. Amma waɗanda ciwon ya yi tsanani sosai, waɗanda aka sa su irin na'urorin numfashi da sauransu ɗin nan, to yawanci ba su cika warkewa haka ba, amma ana warkewa sosai. Kuma kwanan nan akwai ɗan uwanmu a New York da ya fito, shi ma kan abin na yi tsanani ƙwarai, amma ya fito kwanan nan kuma ya warke. To saboda haka ana warkewa Hajiya.
To likita, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba, Allah ya kare mu da lafiya.
To masu sauraro, kamar yadda ne muku alkawari a farkon shirin nan, na ce za mu karkare da hira da abokiyar aikinmu Madina mai shanu ta yi da wani bawan Allah mazaunin New York, Ibrahim Garba, wanda ya kamu da wannan cuta ta COVID-19, kuma Allah Ubangiji ya bashi sauki yawa al'umma magana. Ga yadda tattaunawarsu ta kasance.
Kamar yadda na faɗa a wasu bayanai da na yi na gaba, sai yi waya mutum ya ce ga inda ya samu fi sabilillahi, amma a sakamakon wani ɗaura aure da muka je a Staten Island aka samu rasuwa, sai aka ce rasuwar a sakamakon wannan kiwon ne. Ba a daɗe ba jin kaɗan aka samu mutanen da suka je wannan taron, kuma wasu suna ta fama da zazzabi da rashin lafiya da yaka, kuma ya kasance sun je taron.
To Malam Ibrahim, wani irin hali ka shiga a lokacin da kai fama da wannan cutar?
Lokacin da ciwon ya fara, zazzabi ne mai ƙarfi da yawan zufa da ciwon kai da gudawa da jiri da ciwon baya, watan nabatan hankali a takaice abinda zan iya faɗa kenan. To kuma a wannan lokaci sai ya kasance ina yin watan irin sisirace da kuma shan watan magungunan ne da aka sani shahararru da ake tagargadi a sha idan kana jin irin yanayi haka, su citta, su zuma da lemon tsami din nan haka, da dinga tarkarsu da sigari, wannan tafannuwa da dai makamantan su da yin sirace akai-akai. Idan ka ji kishi ruwan da aka sha ma yi ka ji kaman an fasa kwalba ne ana ƙura maka wannan makogwaron naka, to yanayin yadda na dinga ji kenan.
Waɗanne irin alamomi ka ji a jikinka kafin ka gane cewa kana ɗauke da wannan cutar?
An san cutar ta shige ni ba sai da aka kai ni ICU, bayan na yi awa 24 ɗin nan na samun mashina da suka yi domin su gano abubuwa, kuma magunguna masu ƙarfi da na farfado shi ne aka min wannan bayani. Amma kai dankarin kaina ba ni da ilimin da zan ce ko wannan shi ne ko ba shi ba ne. Na san an kawo ni, na san yana wajen, amma daga lokacin da suka samun mashina, daga lokacin na ɗauki wuta, ma'ana kwata-kwata ban san yanayin da nake ba, sai bayan kusan sama da awa 24 da na farka na farfado, sai na fahimci ashe ga inda nake nan. Kuma su suka zo suka min bayani, ya nuna min cewa shi asalin ma ciwon ya fara ne daga pneumonia, cewa kuna ya samu matsala.
Mallam Ibrahim, cikin magungunan da ka sha akwai maganin chloroquine?
Eh, da akwai chloroquine din CC yanzu akan bani da safa da rana a bayansa. Sai a ce mun gashi na hydrochloroquine ne.
Wani irin hali iyalanka suke tsinci kansu ciki?
Ɗan uwa da abokan arziki da suke suna da watan damuwa a cikin al'amuran, masu kira suna kira har ina amsa waya ba. Na amsa waya ta hanyar text musamman, ce ga halin da ake ciki a yi mun addu'a. Zuwa zan ku da haka.
To a ƙarshe Mallam Ibrahim, wani irin shawara za ka bai wa duk waɗanda suka kasance sun kamu da wannan cutar?
To shawara dai a takaice ba ma nan wanda ya kamu da ciwon ya fito ba ne, na mu duka ne. Kawai kiyaye wannan dai da ake ta faɗa, ina ganin shi ne abu mafi muhimmanci.
Na tabbata idan aka ji wannan an san cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. Masu ƙaryata wannan cuta sun san cewa wannan cuta gaskiya ne. Muna mishi fatan Allah Ubangiji ya kare shi da lafiya da ma waɗanda duk suka kamu, waɗanda muka rasa kuma Allah ya ji kansu. Mu kuma Allah ya kare mu, Allahumma amin. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da suka taimaka shirin ya zo gare ku, da Julie Lazarus Gresham, ni ce Aisha Tusule. Mu kasance cikin koshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
Kuma da la'a gaida Aisha Tusule. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email.
Sabon mu na farko ya fito daga Sani mai langilange Yauri da Aliyu Usman Takalafiya, suka ce baki da assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Sukce muna maraba da yunkurin shugabannin kungiyar tarayyar Turai na sanya hannu a shirin tallafawa kasashen da coronavirus ta fi wa illa, da fatar Allah ya sa a dace. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Salihu Isa Fana, karamar hukumar Kamba dake jihar Kebbi, Najeriya, suka ce baki daya assalamu alaikum bai Hausa. Hakika kin ba matsaya na rufe jihohin Najeriya 36 na ba a shiga ba a fita har na tsawon sati biyu saboda matsalar cutar coronavirus da ba ta yin burki da gwamnoni suka yi, idan har an tana da tallafi da za a ba talakawa, hakan yayi daidai. Tabbas wannan shawara abin dubawa ce, da fatan hukumomi a Najeriya za su duba wannan shawara da idan basira. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Aminu Piyol baban Yusura dake jihar Maradi dake jamhuriyar Niger, yace assalamu alaikum murya Amurka. Yace Allah sarki shugabannin Afirka, kani gaskiya har yanzu ban yarda da coronavirus, amma na san akwai corona yunwa, dai tunda ita mun jima da ita mu a Afirka, shugabannin mu suna coronavirus gare mu saboda an dade ana ruwa, kasa tana shanyewa. Sai kuma sako mu na karshe fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, yace assalamu alaikum murya Amurka. Don Allah ku bani dama in yi kira ga masu hannu da shuni da cewa don girman Allah da manzonsa su taimaka makwabtansu talakawa, ko don darajar wannan wata da za mu shiga na azumi, domin wallahi mafi yawan talakawan Najeriya ko abin suhur ba su da shi balle na buɗe baki saboda halin da ake ciki na cutar coronavirus.
A gaida Abdul Aziz Adile Toro da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice. Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ɓarkewar cutar coronavirus tana zama barazanar kare haƙƙin bil'adama. A cikin wata sanarwa a yau Alhamis, ya yi kira da gwamnatoci da su tabbatar da samar da tsarin kiwon lafiya da gaba ɗaya mutane za su yi amfani da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce har yanzu jami'an hukumar lafiya ta duniya WHO ba su fito fili sun bayyana wa China laifinta na ƙin bada bayanan tushen coronavirus ba. Jami'an lafiyar Japan sun ce ma'aikatan jirgin ruwan Italiya 48 da suka yada zango a birnin Nagasaki suna ɗauke da ƙwayar cutar coronavirus, ciki har da wasu 14 da aka tabbatar da sun kamu da cutar a yau Alhamis.
Kuma sauraro a nan za mu dasa aya, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Aishatu Ma'azu da ta taya na gabatarwa, sai Julie Lathers Gresham wacce ta bada umarni
sana injiniyan namu na yau ni Hadiza Tari ke sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe.